الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دبكي جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري حدود تلاتين دبكي ودت ايدي دي درانر بيو جوات بكي شكرا تدبو بيو دقو مشا شدا تميلادية يومي إن شاء الله دزامي ربي كراتمو na azumin wannan shekara na tafsirin alqur'ani a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano da muke roƙon Allah ya ƙara masa tsari da albarka da yawan arziki kamar yanda muke alƙawari cewa yau zamu rufe karatun nan saboda muna so mu tabarruki da alkhairin da Allah ya sanya a cikin ranakun da ya fi so wato ranakun mara kuma wannan rana ce ta mara mun so a ce a gobe ne muka rufe karatun namu don mu ga ara samun damar albarkar ƙara karatu din to amma muna tafa'uli muna wato neman alkhairi da wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah witrun yuhibbul witr Allah marani kuma yana son mara saboda haka muke neman albarka da alherin dake cikin wannan magana ta manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi kamar yanda muka saba zamu amsa tambayoyi wannan yace menene matsayin fita daga Makka zuwa Mina da kuma daga Mina zuwa Arafa daga Muzdalifa zuwa Jamarat a ranakun 8 da 9 da 10 ga Dhulhijja kafin ketowar Al-Hijr wato saboda wannan abinda ake yi ma alhazaini wato abinda suke ce ma tafwij tsarin wato fita zuwa ga wuraren ayyukan hajji jama'a wannan tsari ne da hukumomin Saudiya suka fito da shi wanda suke kula da sha'anin harkar aikin hajji waɗansu su wato akwai ayyuka na hajji da suke wajibai akwai waɗanda suke ba wajibai ba wajiban nan kuma an kayyade su da lokaci waɗanda kuma suke ba wajibai din ba ma an kayyade su da lokaci to waɗanda suke ba wajibai ba babu laifi idan mutum ya saba da lokacin fitar su yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fita daga Makka zuwa Mina a ranar 8 ga watan Dhulhijja a lokacin walha je ya samu sallar azhar da la'asar da magriba da isha to imam Malik yana cewa makruhi ne mutum ya fita kafin wannan lokacin wato a cikin kamar da daddare kafin sallar asuba ko kuma ranar 7 ga wata saboda yin haka saba ma sunna ne to amma wannan wanda ya ganganta yin haka ba bukata ce ta sanya shi haka ba shi ma kuma wannan waɗansu daga cikin malamai sun ce babu komai domin wannan fita sunna ne domin an rawaito daga Hasan al-Basri daga cikin tabi'ai da kuma wani shi ma daga cikin malaman tabi'ai wanda ban rike sunansa ba amma dai na kiyaye Hasan al-Basri yana daga cikin waɗanda suke akan wannan cewa babu laifi idan mutum ya fita mina ranar 7 ga wata to balantana kuma idan bukata ce ta sa yanzu yanda alhazai suke zuwa miliyan 2 a ce gabaki daya ana so su fita daga walaha zuwa kafin sallar azhar su kai mina ka san ba zai yi ba zai taɓa yiwuwa ba mota nawa ake bukata mutum miliyan 2 ka kaddara kowace mota tana daukar mutum 50 mutum miliyan 2 idan za ka raba miliyan 2 a cikin 50 nawa kenan mota 400 fa ake magana wace wani ma 400 sun ma fa haka ku raba masu lissafi miliyan 2 ku raba ta cikin 50 ana maganar 400 ne saboda haka idan kowace mota za ta yi 10,000 kana buƙatar mota 40,000 ta yi sawu 10 kafin ta ɗauke waɗannan mutane kaga ba abu ne mai yiwuwa ba saboda haka dole a ɗauki lokaci mai tarin tsawo domin mutane su isa zuwa don haka ake fita tun cikin dare ranar 7 ga wata haka zalika tafiya a Arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Arafa daga Mina da wato bayan wayewar gari bayan walhata dago to shi ma idan aka ce sai gari ya waye sannan za a so mu tafiya Arafa waɗansu ba za su kai Arafa din ba sai bayan an riga an yi sallar azhar da al'asr wata kila ma al'asr listai kafin su kai Arafa saboda haka maslaha ta sa ake sanya motoci su fara motsawa tun kafin wato hudowar rana tun cikin dare bal akwai waɗansu ma da ba sa zaman Mina din daga masaukan su a Jidda ko daga sun sauko a Jidda sai su wuce Arafa gabaki daya saboda shi kansa saboda yanda yanayin tafiyar yake to waɗannan abubuwa a duk wani abu na sunna na aikin hajji mutum ya kokari ya samu amma idan yanayin tsari ya sanya shi bai samu ba babu komai kada hankalinsa ya tashi a cikin wannan ko ba a dauki waɗannan matakai ba jama'a sai da malamai suka yi fatawa akan haka amma barin Muzdalifa zuwa Mina shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauƙaƙe ga masu larura kan idan wato sun dan zauna sun yi sallah a sun huta a Muzdalifa masu larura kamar wanda yake da marasa lafiya ko masu nauyi kamar mata ko yara ko dattijai to zai iya barin Muzdalifa ba tare da ya kwana a Muzdalifa ba ya taho Mina domin kafin mutane karfafa su zo sai su samu su jifan su sannan su wuce Makka to shi ma wannan idan tsari ne ya kawo haka kan cewa kana cikin tawagar da dora ga lokacin da za su tafi ba za ka iya barin wannan tawagar ba babu laifi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga masu uzuri saboda ka duk wanda yake da uzuri shi ma izinin zai hau kansa kuma fita tsarin barin Mina uzuri ne dan ba abu ne wanda aka tilasta maka me uzuri abinda baka da zabi akan yin sa shine uzuri to yayin da aka tilasta maka bisa doka da tsari wanda hukumomin aikin hajji suka fitar wanda ya kuma wannan yana daga cikin maslaha domin umarnin waliyul amri ne abinda shugaba na hajji yake yi wanda ake cewa waliyul amr wato majibinta al'amura na musulmi abinda suka yi dukkanin su ana ratiya su da maslaha ne ka'ida ce ta malamai da suke cewa تصرف الراعي منوط بالمصلحه دكان ايكاتي دكان تصاري da shugaba yake yi ana ratiya su da ana daukar su a cikin al-masalihul mursalani wato maslaha da shari'a ta karbe ta dan haka wannan uzuri ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga masu uzuri babu laifi a da jami'an aikin hajji kan idan an ba su dokokin su sanar da alhazan su wani lokaci jami'an suna jin tsoro to ba suna jin tsoron sanarwa to ba wani abu ne yake sanyawa ba saboda ba sa daukan malamai tare da su amma wato ba ta fuskar ko bambadanci ba amma ta fuskar a faɗi gaskiya a lokacin da aka sanya sarkin Kano Allah ya kara masa imani da lafiya Amirul Hajj Bara da aka kawo waɗannan abubuwan malamai ya tara da malamai da jami'an aikin hajji aka ce to ga waɗannan abubuwa ga tsare-tsaren nan suna da faka a cikin shari'a malamai suka yi fatawa akan waɗannan abubuwa gabaki ɗayansu aka ɗauki matsaya saboda haka kaga jami'an aikin hajji idan tunda abu ne wanda yake na ilimi ko malamai sun yi fatawa bai kamata ya zamanto ana cikin wata damuwa da matsi akan wannan ba a sanar da alhazai a nuna musu babu komai kuma malamai waɗanda suke suna yin bita a sanar da su cewa wannan fatawa ce ta malamai kuma fatawar nan an rubuta ta bara an rubuta ta an yaɗa ta an buga ta a Hausa da Larabci da Turanci da Yarbanci ma domin dukkan mutane su sani na tsawaita akan wannan amma ina ganin saboda wanda ya wannan tambayar la'alla daga alamar takardar jami'i ne da yake da alhakin aikin alhazai a kansa kuma Allah ya saka masa da alkhairi haka ya kamata wanda yake da amana ta al'umma a kansa ya zamanto yana so ya san menene wato menene hukuncin Allah ya nemi fatawa domin a sanya shi akan hanya idan mutum ya yi tafiya ya bar mahaifansa a gida shin akwai wani adadi na watanni da shari'a ta bashi dama kada ya wuce haka a mahaifa ba su da wannan cewar in ka tafi neman arziki ka je neman arzikinka amma kuma abinda suke bukata na daukan nauyi da yi musu ihsani ka rinka yi idan zaman naka zai sha makance tsakaninka da saduwa da su wato da yi musu at-tawasul shine sada zumuncin su ko sai ka kayyade gurgudan wato al-ma'ruf ba san ya wani kaidi ba ba kamar matar aure bace ita matar aure tana da bukata a gare ka wanda iyaye ba su da wannan bukatar ba kawai bukatar ciyarwa ce take da shi a wajenka ba shi yasa aka kayyade da cewa wata hudu shine abin da aka ba mu mutum ya nisa ya rabu da iyalinsa idan wata hudu din nan suka zo to mace za ta iya kai kara cewa an shiga haƙinta a lokacin alƙali ya lizinta masa kan cewa ya dawo in ba zai dawo ba kuma ya sake ta wannan daga ayar ila'i aka dauki wannan lil ladina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wannan asali ce da malamai suka dauka a wajen wannan matsala to su ko iyaye sabanin haka ne su sha'anin tawasul abu ne wanda yake al'ada za ta kayyade alal misali ba a ce kullun sai ka je ka ga da iyayenka ba ko kuma aka ce kaida shine duk kwana uku ko duk kwana bakwai ko duk kwana 40 ko duk wata daya ba faɗa ba abu ne wanda yake komawa ya zuwa ga al'ada gurgudan abin da za a ce wannan mutumin yana kyautatawa bai yanke ma iyayensa ba bai kaurace musu ba bai watsar da sha'aninsu ba saboda haka duk irin waɗannan wanda kaga duk abin da shari'a ba ta sanya haddi ba iyaka to ta mai da shi zuwa ga hukuncin al'ada eh kamar yana shi to ai kaga al'adar ita za ta kayyade al'ada ga wanda yake kusa daban da al'ada ga wanda yake nesa ko ba haka ba yanzu wanda suke a gari daya idan suna ganin a bisa al'ada in yayi kwana uku bai zo wajen su ba za su rinka cewa kwana biyu bamu ganka ba to ga kwana uku yayi kada ko ba haka ba amma wanda yake a Abuja ko kuma mu ce Abuja kamar yanda Hausa ya ji fada eh wanda yake Abuja yana bukata a in idan zai rinka zuwa duk sati zai rinka sa kansa cikin gararin hanya a wannan bisa al'ada zai zama to akwai takura idan koda sun nuna kan cewa wannan satin baka zo ba wannan satin baka zo ba in ya nuna musu irin gararin hanya suka gamsu yana zuwa cikin sau ɗaya duk sati biyu kuma wannan yayi to babu wani ba a cikin wannan almuhim duk abin da a cikin shari'a ba a sanya masa haddi ba to ana mai da hukuncin sa zuwa ga al'ada wannan ka'ida ce da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana yawan nana tata a babi da dama na ilimi kuma ka'ida ce sallama a bar sallamawa sannan wanda yace na kasance duk sanda zan yi aikin alheri sai najiriya za ta shiga sai na fasa dan Allah menene mafita mafita ka daina fasawa domin wanda ya bar aiki dan riya yayi riya kamar yadda ibnu rajab ya faɗa a cikin abin nan jami'ul ulumi wal hikam sharhin 40 an-nawawiyya a sharhin hadisin farko wanda littafi ne mai muhimmanci na tarbiya ya kamata ɗaliban ilimi su kula da shi da malaman makarantun islamiyya da suke koyar da yara a makarantun islamiyya da kuma suke koyar da mata su kula da wannan sharhi su rike shi saboda littafi ne na tarbiyya da yake nuna yadda ya kamata mutum ya tarbiyyantar da kansa kuma ya tarbiyyantar da waɗansu barin aiki don riya riya ne maganin riya ka yaƙi zuciyarka ka shiga da ikhlasi abin da ya zo daga baya babu komai in matsawar dai kana kawar da shi domin shi kansa kawar da riya din ita kanta ibada ce Allah kuma ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana masu yin kokari a cikin sha'aninmu wato a cikin bautar mu da sannu za mu to wallahi za mu shirye to hakika ga lalle tabbas za mu shirye da su ya zuwa ga tafa hanyoyinmu to kaga Allah zai shirye da kai zuwa ga hanyoyin shiriya yayin da kake kokarin yaki da riya din amma idan har wato riya ce take hana ka aiki wannan ya nuna ka zaman tori bataccen riba ka zaman tori bataccen shaydan kuma ka bude ma shaydan kofa tabbatacciya ne ne raba ka da Allah domin har zai sa kake daina aiki wai da da'awar cewa wai kai ikhlasi kake to shi da kai ikhlasi dan shi da kai ikhlasi da baka yi aikin ba saboda haka ba wannan ba shine solution ba wannan solution ne wanda shaydan ne ya gaya maka shi kuma irin yadda shaydan yake so kenan kaga ya dan kofar da kai baka aiki ana sadaka sai kace a'a ai ba zan yi ba in ma nayi za a ce riya ce sai ka yi bayan kuma gashi Allah ya ce ai sadaka a asirce ai sadaka a bayyane ai Allah ya san akai sadaka a bayyane riyar za ta iya shigowa amma duk da haka yace ai a bayyane saboda aiki shi aka fi so bisa barinsa sannan yace Allah ya kara wa malan lafiya amin da wannan addu'a dan Allah ya halitta mutum ya ranci bashin banki mai ruwa yayi aure saboda ni karamin ma'aikaci ne kuma ina tsananin buƙatar aure to shi zaka biya waye ga maka ana biyan bashin banki shi bashin banki abinda mutane ba su fahimta ba bashin banki ba a yi shi dan ka biya ba ba a yi bashin banki na riba ba dan ka biya an yi bashin banki ne dan ka zamanto bawan banki ba a yi shi dan ka biya ba dan kai ta biyan kudin ruwan ne amma shi uwar kudi ba ruwan su ka tsaye kawai kai ta biyan uwar kudi an kai ta biyan kudin ruwa kuma yanda Obasanjo yake cewa ne yace dudu dufa Najeriya abinda ta karba dudu du Najeriya abinda ta karba bashi biliyan 2 ne na dala ta biya biliyan 16 amma aka ce har yanzu akwai sauran biliyan 20 a kanta daga biliyan 2 yace saboda haka in za ku tambaye ni menene yafi komai zalunci a duniya sai in ce bashin banki da ruwa inda ba dan an ce an yafe kaga wai me aka ce sai aka ce an yafe ma Najeriya ko lokacin Obasanjo aka ce an yafe ma Najeriya bayan fita biya miliyan biliyan 16 wai aka ce an yafe wai yafe ace ma aka wai wato kamata ya mu ce jazakumullahu khairan saboda haka kada kai wannan ba magani bane ba hanya bace ba solution bane ka karbi bashin banki kai aure ba solution bane karka zo kai irin waɗansu samari ba anan kasar bace ba zan faɗa a kasar da suke ba sai su je su ci bashin mota su sayo mota bashi su je su sayar da ita su samu kuɗi su sake sayo su sake cin wata motar bashi su sayar da ita su karya ta su sayar da ita su samu kuɗi sai su tattara sai su je su biya sadakin aure idan suka biya sadakin aure matar ba ta iya girki ba saboda haka abinci a gidan abinci za a saya ba ta iya wanki ba saboda haka kayan saboda haka tufafi za a je a rinka kaiwa wajen mai wanki ne ba abin da ta iya sai shayi kudin abincin da za a saya kudin abinci yana da exercise book a kanti zai je rinka karbo bashi saboda haka daga an biya albashi me bakala me shago ai ba supermarket ai ba sa ba da exercise sai shago me shago zai karba me zuwa abinda me kantin karin kumallo zai karba me kantin abincin rana zai karba ga me gidan haya zai karba ko mace tana zo me gidan wanki zai karba saboda haka gabaki ɗaya albashin ya tafi wajen wannan yana zaune da mace sai shayi kawai ta iya saboda haka ba za a daɗe ba sai ya gargin gimu sun taso na aure kada kai irin wannan ba tsari bane a la a shari'a wala a fannin tattalin arziki na'am yaya zai yi to aka ce yaya zai yi to a wannan akwai amsa biyu akwai amsar faqihi akwai amsar economist amma amsar malamin shari'a zai ce wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda bashi da hali ya kame har sai wadata ta zo masa daga Allah sai ya zai samu wadata man yasta'fif yu'iffahu Allah wanda yake neman kariya Allah zai bashi kariya saboda haka yi ta addu'a Allah ya kawo budi kuma ya ta kokari to duk gabaki ɗayan ku masu neman aure nas'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim wa bi wajhihi alladhi ashraqat lahu as-sama'a wa bi nuri wajhihi alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat Allah ya azurta dukkan mai neman aure da mata da abinda zai aure to kafin kafin rufewa addu'o'in da zamu yi na rufewa akwai bukata ta aran mamalan Sa'idi kuma muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sunansa madaukaka Allah ya biya masa bukatarsa
amin
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad
amin
a tambaya kuma amsa ta malamin ta tattalin arziki amsa ta tattalin arziki to ni ba malamin tattalin arziki bane amma daga cikin abin da zai sai ya tsaya sai ya duba yana da aiki ko bashi da aiki yana da hanya da take shigo masa da kuɗi ko bashi da hanya domin shi aure expenditure ne kashewa ne saboda ka ya duba ya ga ta ina kuɗi suke shigowa ya duba kuma ya ga ta ina suke fita yanzu gashi zai aure zai samu ƙarin ta inda kuɗi za su fita to wani tanadi yayi ne inda hanyoyin da kuɗi za su shigo domin ta inda za su fita ya rinka samun ta inda zai rinka fitar da su sai ya tsaya ya duba ya ga waɗannan hanyoyi ne ake in ya ga hanyoyin sai ya ga hanyoyin samun waɗanne iri ne me yake da shi wanda yake zai iya samun ta waɗannan hanyoyin sai ya shiga internet ya hira da mutane da ƴan kasuwa da masu neman ma mutane aiki da abubuwan da gwamnatoci suke yi da abubuwan da masu hannu da shuni da kamfanunnuka da kuma bankuna waɗanda suke sun dace da shari'a na abubuwa da suke yi wanda yake za a ba mu mutum abin da zai karfafa jarinsa duk ya duba waɗannan sannan sai ya ga abin da ya dace da shi ga kusa-kusai nan ana yi na koya wa mutane hanyar da mutum zai kafa kasuwancinsa na kansa na babban bankin Najeriya ne suna yi gashi nan makwabtanmu ma a Dawaki Road da suke yi da irin su Bank of Industry su ma suna yi to ka gani to irin su kenan gashi nan wanda suke abin nan ku je ku samu irin waɗanda suke shiga su shiga su leko anan su leko a can suna jin abubuwa sababbi ka san yawanci idan suke sai su gum da bakinsu wai kar ayi yawa in aka yi yawa za a rasa to ba haka bane ka gaya wa mutane kowa rabansa zai samu saboda haka to wannan ita ce jawabi ta al-ittisadi sannan tambaya ta ƙarshe mahaifinmu ya yi aiki da gwamnatin tarayya ya rasu yana aiki bayan rasuwarsa an biya mu haƙƙinsa gaba ɗaya a ciki har da insurance ina mafita Allah ya gafarta masa Allah ya haske kabarinsa insurance da aka bashi za ku yi lissafi insurance da aka bashi tunda ya hada da juji'i wanda yake halal ne na abin da yake shine yayi tsururi kuma abin da duk ya samu ya mallaka in ba ya tabbata cewa haram din ta ayyana a ciki kun santa ba to ku abinda kuka samu na gado halal ne a gare ku saboda haka babu komai wannan halal ne a gare ku sai dai idan za ku iya warewa kun san cewar wannan abin ba haƙƙinsa bane kamar alal misali su pension fund administrators din za su iya gaya muku cewa kasansa na interest da ya samu gashi to sai ku ware wannan kasan na interest ku bayar da shi sadaka domin wannan shi ne zai zama to tsantseni da tsarkake dukiya amma idan ba za ku iya tamyizinsa ba to mu'amala shi ne wanda yake halal shi ne galibi akan dukiyarsa babu laifi dukkan sauran dukiyar za a ɗauke ta akan halacci idan ba za a iya tantancewa a watsar da haram ɗin ba wallahu ta'ala a'lam na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
to Allah madaukakin sarki yace a cikin waɗannan ayoyi guda biyu yace walladina hajaru to kuma waɗanda suka yi hijira wato suka bar gidajensu da ƴan uwansu da garuruwansu fillahi a cikin sha'anin Allah wato a cikin tafarkin Allah shine wato a cikin tsira da addinin Allah sune suwaye waɗannan sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma duk waɗanda suka koyi da su har Allah ya nade ƙasa domin hijira ba ta yankewa duk lokacin da halin yin hijirar ya zo to hukuncin ta yana nan min ba'di ma zulimu wato sun yi hijira dan su tsira da addinin su a bayan da aka zalunce su wato da cutar da cutarwa da mushrikai suke musu a cikin kawukan su da dukiyoyin su da mutuncin su Allah yake lanubawwi annahum to wannan shine jawabin lanubawwi annahum fi dunya wallahi za mu saukar da su ki a rayuwar duniya kyakkyawa za mu saukar da su kyakkyawa to saukarwa kyakkyawa ma'ana wato za mu saukar da su a gida wanda yake kyakkyawa shine gari wanda yake za su samu izza a ciki za su samu daukaka za su samu darajtawa ko kuma za mu saukar da su sauka wanda take kyakkyawa wato a karbe su karba wanda yake na karamci saboda albarkacin abin da suka yi na sun yi hijira saboda Allah wala ajrul akhirati akbar kuma tabbas haqiqa ladan lahira ita ce aljanna akbar yafi wannan abin da aka gaggauta musu na kyakkyawan masauki da kyakkyawan sauka da kyakkyawan gida a duniya law kanu ya'lamu ina ma da a ce sun sani ina ma da a ce sun sani suwa ina ma da mushrikai da suka cuce su sun san abin da zai faru gare su da suka sa su suka kore su daga gidajen su da sun san abin da suke musu kenan suna tura su zuwa ga daukaka da ba su yi wannan abin ba domin sunnar Allah ce yayin da duk aka kori mutane daga gidansu suka fita saboda Allah to Allah zai makkana su a bayan kasa kamar kaga yanda suka yi sun kore su daga Makka daga baya Allah ya bude makan gare su suka zawo cikin izza suka zamanto su ne manyan da suka kore su daga Makka suka zo aka bijirar da su a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wulakantattu sun kaskantar da kai suna sauraron su ga abin da za a yi musu bayan da su ne da izza a jiyajiyan nan shekaru basu dade ba ake cewar Makka bata halatta gare su ba gashi kuma su ne halattattun ƴan Makka to sunnar Allah ce to wannan ma'ana ta farko take nan na law kanu ya'lamu ma'ana ta biyu su mu'minai law kanu ya'lamu ila ma da sun sani wato da sun san ladan da sun san abinda ke cikin alƙawarin Allah da waɗanda suka hijira a duniya da lahira da farin cikin su da hijira din da ba kaɗan bane domin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hijira sahabbai saboda bakunci sun kasance suna begen Makka kamar yanda Bilal ya kasance yana cewa ala laita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hauli idhirun wa jalilu wa hal aridan yawman niyah majallati wa hal yaqlu anli shamatun wa me karin baitin ridwan baitocin yana cikin Bukhari yana cewa ina ma a ce zan kwana dare daya cewaye da ni ga idhir ingircin Makka da kuma jalil shi ma nau'i ne na tsuro wanda yake a Makka yake fitowa wato ina ma a ce zan kwana a game zan yi makwabtaka na kwana a kusa a garin Makka saboda begen Makka da suke yi to wannan begen inda sun san abin da ke cikin hijira da mantawa za su yi da shi saboda ne saboda abin da Allah ya sanya a cikin hijira ko kuma law kanu ya'lamun kun ga ma'ana ta uku shine waɗanda ba su yi hijira ba suka yi hijira da sun san abin da Allah ya sanya ga mu'minai a cikin yin hijira to da su ma da sun yi gaggawa wajen yin wannan ibada saboda albarkar da ke cikinta to kun ga wannan ya nuna irin alkhairin da ke cikin yin hijira saboda Allah kuma menene zaluncin da aka yi musu shine sun ce ubangijinmu shine Allah akan sun faɗi wannan duk tsangwamar da aka yi musu to shi yasa kaga sai Allah ya ce walladina hajaru fillahi domin zaluncin da aka yi musu din saboda Allah ne dan haka sun bar gidansu ba kamar yanda yanzu ne ake da economic migrants ba waɗanda suke tsallaka Mediterranean dan suna neman kyakkyawar rayuwa a Europe ba aiki a Africa ba lafiya ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali asibiti din nan ya gagara yajin aiki kadai ya ishi mutane irin mutanen da suka mutu a yajin aikin likitoci din nan wannan ya nuna kuma abun takeici musulmi ne ki a cikin azumi ana lokacin da ake bukatar mutum ya samu lafiya da zai sai gotar Allah sannan kuce za ku ajiye abin kayan aiki ya zaman to kafirai sun fi ku tausayi babu yadda za a yi ma'aikatan lafiya a wata kasa su ce za su yi yajin aiki a kawo mutum zai mutu amma ku tsallake ku kyale shi mutane mutuwa suke wai dan kawai kuna so ku yi dan kawai kuna so ku zamanto kun hada gwiwa da arna wai dan kasu ce kun ware su dan kuma lokacin da kuke bukatar su kiba ku hadin kai lalle ya umu musulmi da suke cikin harkar lafiya wallahi su gyara hisabin su na faɗi wannan ka'ida wata ran cewar barin aiki barin yin abin da yake wajibi shi ma aiki ne dan haka idan wajibi ne a kanka kai abu wanda mutum zai tsira rayuwarsa ta tsira in ba kai ba to ka zamanto sababin kashe shi sai ka biya diya haka yake a fiqhin malikiya suka ce mutumin da kaga wani cikinsa ya huje hanjinsa ya fito kana da zare da allura da zaka bashi ya dinke ya mayar da hanji kuma a lokacin ba sa tiyata irin wannan amma ka ki bashi zaran ya mutu saboda wannan to sai ka yi lamunin rayuwarsa sai ka biya diyarsa kuna ya daga cikin fiqhin mazhabar maliki at-tarku fi'l to kuna hakuri wannan istidraji ne mu dawo ya zuwa ga economic migrants africa ta zamanto musu kukumi suke tsallake mediterranean su shiga europe yanzu ma kwanan nan aka ce atlantic gabaki dai suke tsallake to suke tafiya brazil saboda europe sun garke kofofin su yanzu suke tafiya brazil to kaga wannan hijira suke dan haka ba ake kiran su migrants amma dai ake kiran su economic migrants hijirar tattalin arziki hijirar naira da kobuci ba hijira ce ta Allah ba shi yasa Allah ya ce wallazina hajaru fillahi su a cikin sha'anin Allah suke daurace to ga ladan da Allah zai ba su a wannan ne yasa sayyidina Umar idan ya zo raba dukiya da ake bama almuhajiru kun san sayyidina Umar yayi register shi ne farkon wanda ya register a cikin shugabannin musulunci register nan aka raba mutane a matsayin su akwai muhajirun daban akwai ansar daban akwai ƴaƴan muhajirun akwai ƴaƴan ansar akwai waɗanda suka musulunta bayan fatuhu makka sannan waɗanda suka musulunta waɗanda suke ba sahabbai ba wanda suka musulunta bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muhajirun su ake ba mu dukiya da tafi kowa yau idan yazo zai ba su sai ya ce wannan shine ladanka na duniya wala ajrul akhirati akbar wala dan da Allah zai baka alahira yafi wannan girma yafi wannan sannan sai ya karanta masa wannan aya walladina hajaru fillahi lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun to sannan Allah yace alladina sabaru suwa ne waɗannan waɗanda suka yi hijira a cikin sha'anin Allah su ne waɗanda suka yi haƙuri wato akan cutar da mushrikai suka yi musu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su suna dogaro akan ubangijinsu kadai ba sa dogaro akan dabararsu ko ƙarfinsu ko iyawarsu ko danginsu ko wani abu dai na duniya da Allah kawai suke dogaro shi yasa waɗansu daga cikin ahlut taqwa yake cewa khiyaru khalqillah man idza nadahu amrun sabar wa idza ajza an amrin tawakkal fi yin bayin Allah shine wanda idan babban al'amari na musiba ya same shi sai ya juriya yayi hakuri idan kuma ya gagara yin wani abu ya fuskara gare shi ba zai iya ba sai ya dogara ga Allah to wannan ka dauki wannan ta zamanto maka ka'ida ta rayuwa in musifa ta zo maka kai hakuri kada kai raki kada ka warware kada kai mugun zato ga Allah ka daure zai wuce ba za ta dawoma ba idan al'amari ya zo wanda ya fi karfinka ba za ka iya ba kada ka ce za ka dogara ga iyawarka ko dabararka ko kullakullanka ko wani abu ka dogara ga Allah shi ne babban darasin da za mu samu akan wannan ayar sannan wannan ayar tana magana ne a zahir akan hijira zuwa ga Habasha domin waɗansu sun ce tana magana ne akan wanda suka hijira zuwa Madina waɗansu kuma suka ce tana magana ne akan wanda suka hijira zuwa Habasha domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon inda ya tura sahabban sa suka je kenan to amma magana ta magana ta hakika wannan ayar akan dukkan wanda ya hijira saboda Allah ne saboda akwai wanda suka hijira zuwa Habasha Allah ya ba su kyakkyawan gida domin da suka je Makka da suka je Habasha me Najashi yace musu yace ku je duk inda kuke so kuna da haƙƙi cikakke a cikin wannan ƙasa yayin da ƴan Makka suka je za su dawo da su to kuma sannan Allah kuma ya musu tanadin Madina suka taho Madina su je afar a shekara ta 7 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murna yayi maraba da zuwan su to kaga kyakkyawan saukaki kenan lanu bawwi annahum fid dunya hasana zami musu kyakkyawan masauki inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su basu je yakin Haibar ba amma sai da aka sa su a cikin rabon ganimar Haibar to kaga cika alƙawarin Allah to sannan kuma ga na lahira abinda Allah zai ba su a lahira na'am
wa sallallahu qablaka illa lidanan nuhi ilayhim was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wadh-dhuhur wa anzalna ilayka dhikra wa innati ma'ruzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun
Allah yace wa ma arsalna min qablik bamu aiko daga gabanin ka ba ya rasulullah illa rijalan face mazaje mutane yuha nuhi ilaihim da muke yin wahayi zuwa gare su wato mutane ne ba mala'iku ba da ake musu wahayi fasalu ahla dhikr to ku waɗanda ba kuke musu manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama duk wanda ba ku san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ba fasalu ahla dhikr to ku tambayi ma'abuta sani wato ma'abuta littafi na ibada da shari'a domin azzikr ma'anarsa littafin wahayi da shari'a wato littafin da yazo daga sama yazo kuma da shari'a to ku tambayi ma'abuta sanin wannan wato malaman addini in kuntum la ta'lamun idan ku kun kasance ba ku sani bil bayyinati waz-zubur mun aiko su bil bayyinati waz-zubur da wato hujjoji mabayyana waz-zubur da kuma littafai ababan saukarwa daga Allah wa anzalna ilayka adh-dhikr kuma mun saukar da wato adh-dhikr al-qur'ani zuwa gare ka al-qur'anin nan shine wato mun saukar da shi an kira shi adh-dhikr saboda adh-dhikr ma'anarsa wa'azi ko tunatarwa wato shine littafin Allah da yazo daga sama wanda za a yi ta karanta shi ana ibada da karatunsa kuma ana aiki da hukuncensa shine adh-dhikr to Allah yake mun saukar da adh-dhikr gare ka ya rasulullah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin ka bayyana ma mutane abinda ake sassaukarwa abinda aka sassaukar zuwa gare su wala allahum yatafakkarun kuma domin su yi tunani su gane cewar wannan sunnar Allah ce idan kuka lura da maganar Allah tana magana da waɗansu ne alladhina waɗanda suka yi kaza waɗanda suka yi kaza yanzu sai aka fuskanto aka fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana aka ce wa arsal wa ma arsalna min qabli to gabanin ka ya rasulullah ba wani muka ba mu ko ba mu aiko da kowa ba face mutane domin a cikin wannan a girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da waɗancan suke inkarin annabcinka to ka sani ya rasulullah kana cikin jerin gwanan manzanni da Allah yake wahayi gare su wato wannan wata hakika ce ta halittar Allah cewar Allah yana da bayi mutane ba mala'iku ba maza ba mata ba waɗanda ake wahayi zuwa gare su suke zuwa ga sakon Allah wannan ɗaya daga cikin ayoyin da malamai suke kafa hujja cewar babu annabiya mace annabawa maza ne duk da an samu malamai da suka ce Maryam annabiya ce uwar annabi Musa sun ce annabiya ce matar Fir'auna sun ce annabi Aisara matar annabi Ibrahim annabiya ce saboda mala'iku sun mata magana amma ba wannan shine babu ƙiba mala'iku za su iya yi wa mutum magana bai zamanto annabi ba Imran bin al-Husayn sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan karama mala'iku suna yi masa sallama yana jin sallamar su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa sallamar mala'iku yake ji yana da cutar basir sai ya je lalas an san lalas ai ko Allah sarki kaga ɗan gokun ne yanzu sun girgiza kai ba su sani ba da wuta wato a sanya wuta a sanya wuka a cikin wuta sakiya daban hukun ji sakiya ita ce wanda ake a ciyo amma na basir shi lalas ne to yana daga cikin waraka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karhancin haka ba a san yin sa a cikin shari'a da abin ya dane shi likitoci suka ce masa sai yayi akai masa sai dai na jin wannan sallama amma kafin rasuwarsa yana gaya masa habbai ɗan uwansa ku abin da da nake ji din nan na sallama ya dawo mu saboda haka ba wai in ka ji maganar mala'iku ka zamanto annabi ba saboda haka annabawa maza ne to Allah ta'ala a cikin wannan ayar yana girmama sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar masa cewa shi ma yana cikin jerin gwanan waɗannan mazajen da Allah yake musu wahayi domin da haka ne kadai mutane za su san Allah ba za ka san Allah ta hanyar tunani ba philosophers ba za su gano Allah da sifofinsa ba ta hanyar philosophy scientists da suke shiga laboratory ba za su gano sifofin Allah ta laboratory ba ba za ka san abin da zai faru ranar alkiyama ba duk da yake akwai philosophers da suke gane cewa lallai ya kamata a ce akwai alkiyama ma ba su tabbatar da saninta ba akwai wani dan uwa da yaji ina bayanin a karatun jiya ne ko na shekaran jiya inda Allah madaukakin sarki yake bayanin wato hikimar ranar lahira liyubayyana lahum alladhi yahtalifuna fihi ya kawo maganar Immanuel Kant ɗaya daga cikin philosophers ɗin Germany da suka shahara a cikin harkar wato a tsarkake ɗabi'u wanda yake tabbatarwa yake cewa yadda muke ganin azzalimi ya yi zalunci kuma ya sha wannan ya nuna kan cewa adalci bai tabbata ba ko ba haka ba azzalimi ya yi zalunci kuma ya sha da zaluncinsa ba an yi adalci ko ba a yi ba ba ya adalci ba ce kuma rashin adalci ai ba rashin adalci ba gaskiya ba ne saboda haka dole akwai wata rayuwar da za a yi adalci shi tunaninsa kenan amma ya wannan rayuwar za ta kasance da wuta da aljanna ba zai yi filosofa ya gano haka ne dole sai da wahayi saboda haka sunnar Allah ta gabata cewa yana aiko manzanni da wahayi to Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya aiko shi yace to ku tambayi ma'abuta ku tambayi malamai waɗanda suke karanta littattafan Allah za su gaya muku in kun tuna a ƙarshen suratul ra'd wajen inda Allah ta'ala yake cewa kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shaida wato akan cewa ni manzo ne gare ku tsakanina da ku haka duk wanda Allah ya bashi ilimin littafi ya isa shaida gare ni muka ambata cewar malamai sun ce hikimar da Allah ya bar ahlul kitab yace a bar yahudawa da nasara su rayuwa tare da musulmi suna addinin su suna da gidajen bautar su suna karanta littafin su yace kada a tilasta su a yi musu tsangwama bal a ba su kariya su ji su yi addinin su hikimar Allah akan haka saboda za su zamanto har Allah ya nada kasa shaida ne ga gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko yaushe ka samu wani babban fada na Kirista ya shiga addinin musulunci zaka ga wannan yana tasiri akan Kirista da dama su ma su shiga musulunci yana tasiri akan musulmi su ƙara imani to wannan shine hikima to shine Allah yace a tambayi malamai a Sheikh Abdulrahman As-Sa'di a cikin tafsirinsa yana cewa wannan ayar ta bayyana girman darajar malamai yanda Allah madaukakin sarki ya sa su a matsayin waɗanda ake karɓar shaidar su domin ya ce ku tambayi malamai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaida kaga ya nuna girman matsayin malamai kuma wannan ya malaman kuma da ake nufi malaman addini wato shaidar su tana da girma wajen Allah yanda Allah ya yarda da ita yace a tambaye su shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaida kun ga wannan ya isa girman martabar ilimin addini da ya kamata mu zage dantse wajen neman sa da wajen karfafa shi da wajen mu ma mu zamanto muna da rabo na wannan ilimin saboda Allah madaukakin sarki ya ba su daraja kuma wannan ya nuna hadarin da waɗansu suke ciki na wato sakin bakin su akan malamai kai rabu da malamai dinnan rabu da malaman zamani idan malaman zamani sun zamanto wanda za a rabu da su to me rage alheri a cikin al'umma idan malamai suka zamanto watsu lalatattu to al'umma ta fi komai lalacewa da watsewa saboda haka wannan mummunan shaida ce ko mummunan sakin baki ne da ya kamata mu kare harshen mu daga wannan wannan cewa in kuntum la ta'lamun wajen in kun kasance ba ku sani ba bil bayyinati wazzubur wadansu sun ce wannan muta'alliq ne da ta'lamun dinnan in ba ku kasance kuna sani da hujjoji da littafai ba to ku tambayi masu sani wadansu kuma suka ce wannan bil bayyinati wazzubur tana da alaka da fi'ili ne mahdhuf wanda aka amba wanda fi'ilin da aka ambata na wa ma arsalna yake fassara shi ai wa arsala ma'ana ai arsalnahum bil hujaji wazzubur mun aiko su da hujjoji da kuma littafai sannan Allah ya tabbatar da cewar Allah ya saukar da littafi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manufa guda biyu manufa ta farko yayi bayani ga mutane da abin da aka saukar musu wannan bayanin ya kunshi ya bayyana alqur'ani ma'ana ya isar da alqur'ani bayani na biyu ya bayyana ma'anar alqur'ani domin ba yadda zaka san alqur'ani sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ayyukansa da maganganunsa wanda yake nuna cewar sunna hujja ce kamar yadda alqur'ani yake hujja kuma waɗanda suke cewa su qur'ani kadai zasu bi ba za su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya nuna cewa suna da gurguwar fahimta kuma a cikin bata suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan waɗannan mutane za su zo a ƙarshen zamani yace lokaci ya kusa da wanda daga cikin ku ya ci ya koshi ya kishingida akan gadonsa za a kawo masa al'amari wanda ne umarni da shi ko ne hani da shi sai ce ni ban san wannan ba abinda kawai na sani littafin Allah abinda muka samu a cikin sa shi zamu bi yace to ku saurara ku ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ne aka samu Imran ibn al-Husayn wani yace masa shi alqur'ani kawai zai bi wato Imran yana bayani ne a cikin jama'a sai wani daga cikin wanda ba sahabi bane daga cikin tabi'ai ya miƙe yace mu kar a kawo mana wata magana sai alqur'ani kawai ba ma san mu ji komai sai alqur'ani sai yace ya kai wannan ai ba musaya muke nema ga alqur'ani ba amma ina ka samu a cikin alqur'ani cewa sallar azhar raka'a hudu ce sallar al'asr raka'a hudu ce sallar maghriba raka'a uku sallar isha raka'a hudu sallar asbar raka'a biyu ina ka samu wannan yayi shiru yace ba a wajen muka samu ba yace eh to mu kuma daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu shi muka ga yana yi mu ma muke yi ina ka gani a cikin alqur'ani cewa ga nisabun zakka ga abinda ake fitar ma da zakka kuma in ya kai dukiya kaza ga abinda za a fitar aina ka samu wannan ba mu muka gaya maka ba yace eh je to mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya mana sannan yace masa kai ka sani mala'ika jibril shi yake saukar da sunna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake saukar da alqur'ani gare shi kuma abin mamaki waɗanda suke cewa alqur'ani kawai za su bi suna cewa duk abin da ba alqur'ani ba kala kato ne wani kato ne ya faɗa to waye gaya maka alqur'anin da Allah ya faɗa shine alqur'anin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya ka sani kai zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuwa ka ci gadon alqur'ani ne da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya bayar har zuwa ga wajen alaran manka ka ci gado a wajen sa babu wannan ta hanyar sahabbai ne ko to su sahabban nan da suka kawo mana alqur'ani su suka kawo mana hadisai su ne ake cewa haddathana har akai zuwa ga Abu Huraira har akai zuwa Abu Bakar har akai zuwa Aisha duk da jerin gwanin haddathana kuma in banda sha'anin yanayin zamani da yazo da tafai suka zamanto sun shahara idan da duk hadisi na Buhari zamu karanta zamu ya kawo shi da isnadi daga kan mu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ina da ijazar bane amma abin da yasa ban karbe ta ba malamin mu yana bayarwa saboda littafai yanzu sun wadatar malamin mu Sheikh Ibrahim Nur Sai ya zo yana rarraba mana waɗannan ijazat din wanda duk hadisan Bukhari wanda duk yake da wannan ijazar zai faɗe ta daga wanda ya ji daga malamansa daga malaman wannan malamin nasa har zuwa Buhari daga Buhari har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan jerin gwanin kamar yadda qira'a ake yin ta da isnadi ita ma duk wanda ya je yayin karatu wajen malaminsa za ka ga malamin yana da silsila wanda take har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka yadda da silsilar alqur'ani amma baka yadda da silsilar hadisi ba gashi Allah yana cewa wa ati'u Allah wa ati'ur rasul ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnarsa kamar yadda bin Allah shine bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa'ida ta biyu ta saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dan mutane su tunani mutane su tunani wato alqur'ani yazo ya motsa kwakwalwar mu ne mu zurfin tunani mu juya zuciyar mu sake juya zuciyar mu mu gane cewa wannan alqur'anin da gaske ne daga Allah yake shi yasa Allah ya sanya ayoyi a cikin sa kuma ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi bai san komai bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma Allah ya bashi ilimin da ba wanda ya taba fadan sa a cikin mutanen duniya ya bashi ilimin da ya gagari duk waɗanda ake tunkaho da ilimin su saboda karanta littattafai a wannan zamani to wannan domin mutane su tunani su gane cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah kuma alqur'anin da aka saukar gare shi shine littafin gaskiya na'am
وعلم الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم
الله جل وعلا يأتي أتكلم وأنا آيوي أفأمن الذين مكروا السيئات to shin waɗanda suke makircin ayyuka munana suke munanan makirci wato na yadda za su rusa sakon annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da uslubi daban-daban domin makirci ne tunda za su taru a meeting su ce ga yanda za mu hana mutane karban addinin musulunci da kuma irin maganganun da suke faɗa akai to waɗanda suke wannan makircin shin sun aminta ne cewar Allah wato Allah zai girgizar kasa da su kasa ta hadiye su domin shine al-husu ay yahsifa Allahu bihim al-ard Allah ya shafa kasa da su ma'ana kasa ta dare su shiga ciki hadi kasar ta hadiye su kamar yadda ya faru ga Qaruna fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard da shi da gidansa da dukiyar tasa gabaki daya kasa ta dare suka shige ciki suka nitse ai kuna ganin yanda ake girgizar kasa a wuraren da ake girgizar kasa Allah ka amintar da mu ka nisantar da dukkan musibu daga gare mu yadda zaka ga kasa tana yi kaga dogon gini ya nitse a cikin kasa kaga mota tana cikin tafiya kasa ta dare ta fada cikin wani rami kuma girgizar kasa tana tsayawa wataƙila su dawo ta hade an riga an binne ta an mata kabari to sun aminta ne cewa Allah ba zai musu haka ba ai ma'ana kada su aminta cewa Allah zai musu girgizar kasa ya shafe su aw ya'tihum al'azabu min haythu la yash'urun ko kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa hasashe wato ta inda ba sa tsammanin azaba za ta zo sai ga azabar ta zo kuma mutanen annabi lut ba sa tsammanin bakin annabi lut sun zo musu da azaba ne su sun ga kyawawan samari wanda suke shirin yin alfasha da su ba su taɓa tsammanin cewar waɗannan sun zo musu da azaba ba ne saboda haka suka dimauce ta inda ba sa tsammani tana azabar ta zo musu ba sa taba hasashen cewa halaka ce ta zo musu to su ma waɗannan kafiran da suke inkarin manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam shin sun aminta ne irin wannan ba zai same su ba aw ya'khudhum ala tahawuf aw ya'khudhum fi taqallubihim ko ko sun aminta ne Allah ya kama su a cikin jujjuyawar su da tafiye-tafiyen su wajen kasuwanci suna cikin tafiya Allah ya hada su da azaba da za ta gama da su ko Allah ya sallata musu namun daji kamar yanda ya faru ga wani wanda ya kasance yana cewar ai shine yake zuwa yake biya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk labarurukan dake cikin alqur'ani kace ku bar wannan ni ne nake zuwa ina biya masa haka yayin wannan da'awar Allah yace Allahumma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Allah ka sallada masa kare daga cikin karnukanka an ce suna tafiya cikin kasuwanci sun yi zango a tafiyar su zuwa Sham zaki ne yazo ba kare ba a cikin mutanen gabaki dai shi ya ci cikin su gabaki daya sun yi zango sun yada zango a hanya da daddare zaki yazo ya jashi ya cinye shi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi yasa malamai suke cewa zaki kare ne hukuncin sa daya yake da kare saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sallada masa kare daga cikin karnukanka saboda haka duk hukuncin kare suke ba mu zaki suke cewa zaki shi ma bawalin sa najasa ne ba za a ci shi ba gashi nan dai to shine ma'anar ya akhudahum fi taqallubihim ko kuma sun aminta karsa wato ko sun aminta ne Allah ya kama su a cikin jujjuyawar su a bayan kasa suna tafiye-tafiyen su da ayyukan su kamar yanda Allah ta'ala yake cewa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abu shine fi taqallubihim da rana suna cikin wasannin su da harkokin su rukun Allah ya zo musu fama hum bi mu'jizin domin su ba masu gagara Allah bane ma'ana ba za su tsere ma Allah ba za su gudu ba ina za su tafi ba za su samu wanda zai hana su daga Allah ba Allah at-ta'jiz shine ka gagarar da wani wato su ba za su gagara Allah ba za su gajiyar da shi ba aw ya'khudhum ala tahawwud ko kuma ya kama su a cikin ko kuma ya kama su ta hanyar tsoro menene tsoron shine Allah ya rinka halakar da na kewayen su aw la yarawna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha a rinka musu dauki daidai domin su gani su ga gashi waɗanda suke abokansu comrades ɗinsu ga irin abin da ya faru gare su to mun kuma yaushe namu zai zo kullun suna cikin zulmi suna cikin juyayi tun kafin yakin ya zo an riga an gama cin su da yaki psychological warfare kamar yanda ake faɗa to shine Allah yake faɗa anan aw ya'khudhum ala tahawuf ko kuma ya musu psychological warfare ya jefa ya musu azaba ta hanyar da zai sanya tsoro da a cikin zukatansu kamar yanda Hausawa suke cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ko wanda suka fi su izza Allah ya gama da su dan su gani su to waɗannan ma an musu to mu kuma yaushe samu za ta zo wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu at-tahawuf bi ma'ana at-tanaqqus ko Allah ya kama su ta hanyar tawaya wato ya rinka tawaye su har sai karfin nasu ya gama karewa sannan final halakar ta zo a kwashi a raba su da ƴaƴansu a raba su da dukiyoyinsu a raba su da manyansu su rinka tafiya ɗaya bayan ɗaya ƙarfin su na ƙarewa sannan gabaki ɗaya daga baya halakar ta zo gabaki ɗaya kaga abin da ya faru gare su kenan kafiran Makka abin da ya faru gare su kenan yaƙin Badar ya rusa su yaƙin Uhud ma ya rusa su yaƙin Ahzab ya rusa duk wani mutunci da razani da haiba da kurjini da suke da shi a cikin zukatan Larabawa sannan kuma fatahu makka lokacin da aka zo aka yi fatahu makka duk waɗanda ake takama da su a ƙarfin kafircin sai kaɗan ne suka rabu wannan kalmar at-tahawwu sayyidina Umar ya karanta ta akan minbari yace wa ya san ma'anar wannan gashi balarabe ne sai wani tsoho na kabilar Hudayl ya tashi yace ya amiral mu'minin wannan da yaran mu ta sauka sannan yace larabawa sun san wannan sai ya karanta masa baiti saboda kurewar lokaci ba za mu kawo abiyat din ba to wanda yake nuna mana cewa alqur'ani dukkan harshe na larabawa da suke magana da shi a kunshe yake a cikin alqur'ani wanda wani da wani yaran wani da wato harshen ba lalle na quraish ba zai zo ya zo da harshen hudai sannan Allah ya ce fa inna rabbakum la raufur rahim lalle fa ubangijinku mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai to bai yi haka ba amma ya ce yanzu kun aminta cewa ba zai yi haka ba ma'ana kada ku aminta shine makusudi amma fa mai Allah mai jin kai domin bai yi haka ba saboda ne saboda Allah madaukakin sarki a cikin jin kansa da tausayin sa ya bada dama domin mai tuba ya tuba domin yayin da mutum ya ga kan cewar Allah ya masa gargadi kuma Allah yana da iko ya izina da abin da yake faruwa ga wani wannan zai sanya shi ya tuba Allah madaukakin sarki kuma ya karbi tuban sa yana daga cikin rahamar Allah cewa Allah ya karbi tuban mutum yanzu ga irin su Ikrima ibn Abi Jahl ga su Khalid bin al-Walid Khalid bin al-Walid fa shine ya jagoranci rundunonin Qurayshawa da suka juya skelin yaki da da musulmi suke samun nasara abin ya dawo ya zamanto karaya da faduwa shine ka dalilin shine ya zage ta bayan dutsen Uhud yazo ya karkashe maharba sannan ya dauko dauki akan musulmi kaga didda wannan abin da yayi amma Allah daga baya ya tuba gare shi ya sanya hasken imani a zuciyarsa ya sanya shi ya zamanto musulmi bal ya zamanto asadun min usudillah zaki daga cikin zakokin afwan ya zamanto saifun min suyufillah takobi daga cikin takubban Allah to wannan shine ma'anar rahamar Allah idan rahamar Allah ta tsariske ka ka zamanto watsatse ban kadadde kamar yanda suke fada amma sai kaga in rahamar Allah ta samu mutum sai kaga ya canza gabaki da kun tuna a farkon tafsirin mu na wanda na bada labari yayi mafarki an zartan masa da hukunci shekara 100 a cikin wutar jahannama kuma yayi baccin minti 15 kuma a baccin nan nasa sai da yaga yayi wannan shekara 100 sannan ya farka harkarin sa ya zautu ya rikice sai da ya wata shi da bashi da hankali sannan daga baya da hankalin sa ya dawo ya bada labari da watsatse ne amma wannan shine sanadiyar shiryarsa to wannan duk shine rahamar Allah cewar yayin da mutum yake abubuwa amma sai rahama Allah ta riske shi to inda ba a saurara masa ba da halaka ta zo masa kaga da shikenan ya gama yawo kamar yadda su Amr ibn al-As suke fada da sun kasance ba wanda suke yi a bayan kasa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu da Allah ya karbi ransa a wannan lokacin da yake nan karshen sa amma Allah ya masa ya riske shi da rahama ya tuba ya musulunta yace amma yanzu ba wanda yake so a bayan kasa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka duba irin wannan canji to rahamar Allah ce take yin wannan shi yasa Allah ya ce fa inna rabbakum la raufur rahim Allah ka riske mu da rahamar ka ka sanya mu a cikin rahamar ka na'am alhamdulillah wannan wayannan ayoyi daidai yanda zamu tsaya da tafsirin mu a inda ake ma Allah sujada wato bayan Allah yayi ban tsoro ga waɗanda suke ƙaryata sha'anin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kada su aminta da zuwan azaba gare su tun anan duniya ba ma sai an je lahira ba to sai kuma Allah ya dauke su bayan wato tsoratarwa domin yayin da aka tsoratar da mutum to zuciyarsa ta bude za ta iya karban gaskiya to sai aka kawo shi zuwa ga dalili na halittar Allah shine sujadar da halitta gabaki ɗaya ga Allah da miƙa wuyan halitta gabaki ɗaya ga Allah to kai me yasa ba za ka miƙa wuyanka ga Allah Allah ya ce awalam yaro ila ma khalaqallahu min shay shin ba su ga abinda Allah ya halitta ba na abubuwa ya tafayyu zilaluhu inuwoyinsu suna dawowa wato bayan da suna kallon yamma za su dawo bayan zawal suna kallon gabas ya tafayyu zilaluhu anil yamin suna karkata ta fuskar dama washama'il suna karkata ta fuskar hagu wato wani lokaci kaga inuwa ta karkata zuwa dama wani lokaci kaga ta karkata zuwa hagu kuma karkata zuwa daman nan wani lokaci kaga ta karkata zuwa daman da nisa sosai wani lokaci ta karkata zuwa hagu da nisa sosai wani lokaci baina baina wani lokaci tsakani kuma baka da iko kace ga yanda za ta ita take yi da kanta da umarnin Allah to ba sa ganin wannan duk wani abu fa duk abinda Allah ya halitta a bayan kasa haka yake yana da inuwa sujjadan lillahi suna yin sujjada ga Allah domin a kasa suke idan ka ce kai kanka sama yake bai isa yi kasa ba ga kan naka nan wani ma sai ya taka shi ga inuwar ka nan tana sujjada wahum sujjadan lillahi suna masu sujjada ga Allah wahum dakhirun alhali suna masu kaskantar da kai masu sunkuye wuyayensu ga Allah wato wannan dadan maimaita mana ayar da ke cikin inuwa ne ya gabata muka ce da Allah ya so sai jikin mutum wanda zai zama to kamar gilashi yanda ba zai yi inuwa ba domin inda jikin mu kamar gilashi yake ranar za ta hasken rana zai keta mu ne ba za mu yi inuwa ba ko kuma da doran kasa shi ma kamar gilashi yake da inuwa ba za ta yi sauka a kansa ba ko da kamar mudubi ne da Allah ya yi bayan kasa kamar mudubi ne idan ranar ta zo ba za ta fada a kansa ba amma sai Allah ya tsara halittarsa da yanda ya yi ka'idodi wato ka'idodin da ya yi na optimetry ko shine ilimin haske ko ba shine ilimin haske ba optics ka'idodin tafiyar haske da sauransu zai yi ta yadda za a sami inuwa kuma inuwan nan ta zamanto mai kaskanci a kasa kuma inuwan nan ta zamanto tana bin ta gudowar rana waje Allah shamsa alaihi dalila ranan nan wani lokaci ka ganta ta gabas ta yi dama wani lokaci ta yi hagu sai aka ce anil yamini ta fuskar dama ana nufin jinsi amma shama'il aka fide shi da jan'i da wato sassan hagu da yawa aka fada hagu din da yawa amma dama aka fade ta guda daya saboda albarkar da ke cikin dama dayanta ya fi da yawan hagu to shi yasa ake son sha'anin harkar dama an yi tambaya akan sha'anin bahago din nan muka ce yi kokari kun ga albarkar dama kenan sannan Allah ya ce walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa sujada yake yi ga Allah yana sujada ga Allah am kaddamar da walillahi ga Allah suke sujada wato ga Allah ba ga wani ba duk abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa ga Allah yake sujada min dabbatin na daga dabba wato dabba shine duk wanda yake tafiya a bayan kasa da mai jan jiki da mai tafiya a kafa biyu da mai tafiya a kafa hudu duk sujada suke yi ga Allah kaga dabba da ba ta iya magana ba ta iya tunani amma sujada take ga Allah ya take sujada ga Allah wannan Allah ne kadai ya sani amma Allah ya faɗa kuma haka ne yau da Allah zai yaye mana zamu gani kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake jiyar da shi tasbihin tsakon kwani a hannunsa haka nan Allah zai nuna mana lokacin da ya so ya nuna mana sujadar dabbobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na san wani dutse a Makka da tun kafin a aiko ni yake min sallama na san shi yanzu dutsen sayyidina Ali yace wata ran mun taho daga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bishiya da ya wuce da ita babu dutse da ya wuce da shi sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah wannan hadisi ne hasan tirmidhi ya hasana shi haka sheikh al-albani ya ce hadisi ne hasan saboda haka sujadar wadansu malamai sun ce ma'anar sujadar sujada ce ta nuna kan cewa sun bi umarnin Allah to ai bi umarnin Allah ko yaushe suke yi ko amma Allah ya ce sujadar da suke ya fadi lokacin da suke yi bil ghudumi wal asar ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال saboda haka akwai lokaci na sujada shi ko lokacin sallama ma Allah ai ko yaushe ne awa 24 kowa sallama ma Allah yake ko ka so ko kaki amma sujadan nan ta wani lokaci ce ta daban ce ta ibada ita ce irin wanda Allah yake ya sanya duwatsu da tsuntsaye suke yi tare da Annabi Dawud tare da Annabi Dawud وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ يفضل لوكاتين دا دادري دا كيتو ورانا كما الله تعالى يتي دنجمي دا دنجمي دا تنساي الله مدوكاتين سركي يتي ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه هاد تنسو دا يكي تفيا ينا لنكايا أسما كواني ياسن سلسا ياسن تسبيحنسا to dabbobi sune abin da ke cikin sama abin da ke cikin ƙasa da abin da ke cikin sama na rayuka da Allah ne kadai ya san iyakar su daga cikin su akwai mala'iku to su ma mala'iku suna sujada ga Allah sujada su hakika ce domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu mahallin dani guda shine daga wannan dan yatsan zuwa dan karamin dan yatsa a cikin sararin sama face akwai mala'ika yana tsaye yana ibada ko yana ruku'u ko yana sujada hatta shin alkiyama abinda kawai suke kenan sannan gabaki dayan su zo gaban Allah ranar alkiyama su fadi suna sujada su ce ya Allah ban bauta maka yanda kake so a bauta maka ba to kaji fa to dukkanin su suna sujada wa hum la yastagbirun kuma su ba sa girman kai can me akai maganar akan kafirai qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun zukatan su suna inkarin la ilaha illallah suna girman kai to kaji ga mala'iku ba sa girman kai yakhafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su wanda yake sama da su wato yana saman al'arshi wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata umar suna aiwatar da abin da aka umarce su da shi ku duba hikimar Allah a cikin wannan Allah ya kawo makaskancin abu ita ce dabba sannan ya kawo madaukakin abu shine mala'ika cewa duk suna sujada saboda haka wanda bai yi sujada ba daga kafirai kaga me ake nufi kenan dabba ta fi shi ko ba haka ba dabba ta fi shi domin Allah ya ce dabba tana sujada wanda kuma suke sujada daga cikin mu'minai me ake nufi suna kama da mala'iku saboda haka wannan a cikin wannan ayar Allah ya yi bayani wanda yake na hankali da duk mai izina zai dauki izina akan wannan cewa kafirin da duk wanda ya sujada ga Allah to dabba ta fi shi masu sujada ga Allah kuwa to sun zama to mala'iku ne a bayan kasa domin Allah ya ce mala'iku abin da suke yi kenan Allah ka samu a cikin su to da wannan ne muka zo mun tsaya akan wannan izifi na 27 a cikin alqur'ani mai tsarki kuma da wannan ne muka zo a ƙarshen tafsirin mu a wannan wata na Ramadan na wannan shekara ta 1435 ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkar wannan karatu da muka yi eh izifi 37 35 nace to da 7 nace to shikenan na samu mutaba da 7 nace 37 nace na'am alhamdulillah duka yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan Ramadan ya sake nuna mana wannan majalisi na tafsir kuma ya ba mu ikon karanta alqur'ani har zuwa waɗannan kwanaki guda 27 a cikin wannan wata ina roƙon Allah ya ba mu albarkacin shi zan kaddamar da godiya ga waɗanda suka bada gudunmuwa wajen tabbatar da wannan wajen tabbatar da wannan falala wanda Allah madaukakin sarki ya sanya su suka zama to sababi na tabbatar ta daga ciki farin farawa zan fara bayan godiya ga Allah godiya ga mahaifana waɗanda suka yi min kyakkyawan tarbiya har Allah madaukakin sarki ya bani waɗannan shekaru na rayuwa kuma har na ɗauki tafarkin neman ilimi na zamanto cikin ɗaliban ilimi sannan ina godiya ga limartaba sarkin Kano Alhaji Muhammad Sunusi na biyu da ƙarfin gwiwa da yake bayarwa akan sha'anin harkar addini kuma musamman gare ni da ƙarfin gwiwa da yake bayarwa a gare ni wanda har yazo wannan majalisi namu ya halarci wannan tafsiri wannan abu ne wanda yake ya ƙara mana ƙarfin gwiwa ƙwarai da gaske da mu da ni mai karatun da Malam Sa'id mai jan baki da kuma dukkan ƴan uwa waɗanda suke halartar wannan majalisi sannan ina godiya ga waɗanda suke halartar wannan majalisi na tafsir akan wato haɗuwarmu da muke yi domin mu ƙarfafa juna wajen da'ar Allah domin wannan ƙarfafa juna ne wajen da'ar Allah kan mu haɗu mu kafa majalisi domin majalisin ba zai kafu ba sai da haɗuwar kowane ɗaya daga cikinmu wanda wannan majalisi ne da Allah yake alfahari da shi kamar yanda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin majalisan da Allah yake alfahari da su mala'iku kuma suke zuwa suke halartar wajen kuma sakina take sauka to musamman a cikin wannan jagaba a ciki ɗan uwana Arama Malam Sa'id Haruna da ya kasance a koyaushe yake ja mana ayoyin Allah jalla wa ala da tilawa wadda take mai shiga zuci sawa'un tilawar tafsirin da muka yi na Hausa da ma wanda muka yi na Turanci a cikin kwanakin goma tsakiya na wannan wata wanda muka rinka yi bayan tarawih haka dalika ƴan uwanmu waɗanda suke kula da hidimar wannan majalisi musamman ladananmu guda biyu Malam Isma'il Shu'aib da Malam Ishaq Buwala da kuma waɗanda suke ta hanyar su ne sababin yaɗa wannan tafsiri a sassa daban-daban na duniya a masu ɗaukan hoto da masu tacewa da masu aikawa da Malam Sa'id da Awwal da Mubarak da Buhari da waɗanda suke taimaka musu wajen yaɗa wannan karatu ya yi albarka ƙwarai da gaske domin akwai waɗanda suke a ƙasa mai nisa kamar Australia wanda suke bibiyan wannan karatu kuma albarkacin wannan hidima ne to akwai ƴan uwa waɗanda suka bada gudunmuwa na tafi da harkokin wannan majalisi tun daga waɗanda wato suka bada gudunmuwar da ita ce ake sayan makamashi da wanda ma suke kawo makamashin wanda mun yi musu addu'a tun a farkon wannan majalisi to kuma ko muna bi da godiya a gare su akwai wata baiwar Allah wadda ita daga baya a cikin goman ƙarshen nan ta rinka kawowa da waɗansu bayin Allah yayin da diesel ɗin namu ya yanke abinda muke da shi ya ƙare muke musu magana su ma suka kawo tasu gudunmuwar ba na faɗan sunansu su waɗannan saboda ba so suke ba shi yasa amma Allah ya san su kuma sun san ni na san su kuma a maimakon ku gabaki ɗaya ina ƙaddamar da godiyarmu gare su da addu'armu ta Allah ya musu kyakkyawan sakamako da alheri sannan ƴan uwanmu jami'an wannan cibiya ta Al-Furqan wanda dukkan abubuwan da ake gudanarwa suna da su ne suke da gudunmawarsu da sa hannunsu ake tsare-tsaren ake shirye-shiryen kuma ake aiwatarwa suma muna godiya a gare su sannan mun kafa ɗan uwa sabon wato waɗanda suka zo sababbi na sha'anin harkar hizba da tsofaffi wanda suka tsaya ba sa shiga cikin sallah da ake yi amma su tsaya suna tsare dukiyoyin mutane da rayukansu suka yi wato sadaukar da kansu ga wannan ibada suke yin wata ibadar kuma muna godiya gare su da roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da masu harkokin tsafta suma da waɗanda ƴan kwamiti da suka tsaya suke kula da harkar wannan masallaci wanda ba sai na faɗi sunayensu ba tun kafin azumin nan ya zo muka zauna muka fitar da tsare-tsare suka sadaukar da kai da masu kula da harkar lantarki da tsaftar banɗaki da ruwa da tsaftar muhalli dukkaninsu muna godiya a gare su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu kyakkyawan sakayya a duniya da lahira. Ba zan ƙare bayanin waɗanda suka taimaka ba sai na ambaci waɗanda suka taimaka da sha'anin ciyar da miskinai wanda aka yi a wannan masallaci waɗanda suka fanshi wato ticket na iftaru sa'i na buɗe baki wanda wannan ya taimaka wajen wato biya ma mabukata bukata na kan cewa za su yi azumi su samu su yi buɗe baki cikin su ya take wanda da yawa ba sa samun haka musamman a wannan marra da al'ummar mu ta shiga ciki da waɗanda suka fitar da tsarin da waɗanda suka yi muna yi musu godiya matuƙa akan wannan kuma a wannan munasabar ne nake ƙaddamar da godiyar mu ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda cibiyarsa ta Ganduje Foundation da kuma tsarin da aka fitar na ciyar da masu azumi ya iso mana har wannan masallaci an zo ana rabawa Allah ya karba daga gare su kuma shi ne girma gwamna ya kasance ya yi niyyar ya zo ya halarci wannan rufe tafsirin da zamu yi a yau to amma abin ya ci karo da rufe tafsirin gidan masallacin gidan gwamnati da ake yi wanda yasa ya zamanto bai samu zuwa ba ko muke alƙawarin kan cewar muna tare da ya ce mana alƙawarin cewa zuciyarsa da ya shaida mana cewa zuciyarsa na tare da mu to mu ma muna tare da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi ladan wannan kyakkyawan niyya tasa musamman inda zai yiwu da mun mayar da tamu saukar gobe don ya zamanto kan cewar mun samu baƙuncinsa to amma kamar yadda muka ce muna kwaɗayin samun alherin da ke cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allaha witrun yuhibbul witr inda mun kai gobe ba za mu samu witri ba sai mun kai ran 29 in kuma a kai ran 29 akwai mashaka akwai masu son su je su ce fanin sallah akwai masu son su je su zauna a gaban tela dan dinkin su na sallah ya taso kaga aka ce sai an kai rana 29 akwai mashaka akwai takura saboda haka 27 din ya dace muna roƙon wannan niyya ta mai girma gwamna da yayi ne ya kasance tare da mu Allah maɗaukakin sarki ya bashi ladanta sauran waɗanda ban ambata ba ko da suna ko a jumlace duk ina roƙon Allah ina godiya a gare su amma musamman wanda yanzu nake tuna su ne waɗanda suke ɗawainiyar wato share hawayen ƴan uwanmu da suke cikin gidan yari wanda akwai ƙungiya da aka fa musamman don haka a wannan masallaci duk da yake ba ƙarƙashin wannan masallaci take ba ƙungiya ce mai zaman kanta wato ƙungiyar Ramadan Trust Initiative wanda sun ƙaddamar da ɗaukinsu da gudunmawarsu ga ƴan uwanmu da suke gidan yari a Kurmawa da Goron Dutse da ma gidan marayu a Ɗorayi sannan kuma wanda mutanen mu da muke cikin wannan majalisi mu ne muka tara gudunmawar da aka je aka kai musu ta fansa da magunguna da abinci da tufafi da taimakon da aka hada ne a wannan majalisi wanda aka dauki wajen kusan kwana 5 ana har hadawa duk aka yi da kuma wanda waɗansu ma suka kawo su ma da waɗanda kuma suka tsaya akan tsarawa da aiwatarwa da gudanarwa duk muna godiya a gare su muna fata kuma Allah ya karba ayyukan su kafin mu rufe da addu'a zan kirawo baffa na ko yana da ɗan kalmomi na sanya albarka da zai kafin mu rufe wannan majalisi namu da addu'a insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yawwa kuma musulmi maza da mata na da yake da jami'i musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a kida ko ce ko wani lokaci godiya ba za ta bushe a gare ku ba da madaukakin sarki Allah wanda ya rubuta mu da yawan rai ka da biyowar wannan wata mai alfarma na ranta kuma ana yin kawo mu ajiyar kammala wannan tafsiri da ake na wannan shekara da raya mu zuwa wannan lokaci ina ƙara godiya gare shi ina gode masa da ya ba mu lafiya samun dama na aiwatar da wannan aikace-aikace na aiki wanda wanda ya umarce mu Allah wani ne ya karɓi ibada bayan haka suna ƙara godiya da Allah matsayin na iyaye da waɗannan ƴaƴa namu da suke gudanar da wannan tafsiri kuma suke gudanar da harkoki na ciki da wannan masallaci wannan fara ce daga Allah ni kullum abin da zan ce sai jihada in fadar na gode wa Allah ya rubuta kuma kullum ina ƙara gode wa Allah ina da yin ibadi abinda mahaukiya yake cewa idan farauta za ta riga kurki kuma za ta riga za ta shigo a kurkin kuma sai ta zama ta kirki Allah ga kike ya rubuta da zaman tuwar shi wannan limami na ku kana da fari Allah ya rubuta ni da sauran yaya wanda duk suka biyo bayan sa kullum suke kokarin samun tarbiyya da kuma ɗabi'antuwa da irin ɗabi'unsa wanda suke kaya wa ɗabi'u ne abin ƙwarai da kowace ruwa zai so Allah ya rubuta shi da irin wannan gobe shi ya sa kullum ni ne yake cewa wannan Allah ke daga Allah na gode wa Allah kullum suna yawa iyayen mu addu'a saboda mahaifiyata ta haife ni idan da suke shi su ta sa maka ɗan bayan karatu sun ta fara horar da shi sannan abin ya dawo har wajen mahaifiya amma wani abin da ba za ma ce ba kullum shi ne mahaifina kullum yana kira Salima lokacin da ya yi aiki kuma mahaifina sai ya ce masa baka baya ka kama ruwan da Allahu Akbar ya yi wa saka to alhamdulillah sai ya zama ya fara zama ni mun jina da ku a Madina dan masallaci suka dauke shi ya zama imamu wannan ya fara ta wa mahaifina rai da gaske ya yi ta kuma yi masa kyakkyawa saboda haka shi ya yi sa a cikin sauran jikokinsa yana daga cikin wanda ya zama tare da shi kuma ya samu albarkacin haka makaranta daga gare shi. Allah Ubangiji ya musu dafa.
Amin.
Sauran iyaye, Allah Ubangiji ya arzuta su da iyaye na kai.
Amin.
Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan gari na.
Amin.
Da iyaye ya ruwa da suke masu ruko da kitabu da sunna, kuma da ilimi da koyar da ilimantar. Dan mu ga idan za mu ga wani abu da muka sani illa harkar maka. Wani lokaci in baka samu mutum ba sai ka kana iya ba da bayani duk wanda ka gani ya fi. Amma abin da zan tabbatar muku shi ne ita wannan zuriya ɗan shi asalin wanda yake babban kakanmu zuriyarmu shi ne imamu kanmu na biyu lokacin Fulani. Lokacin da Fulani suka yi jihadi a Kano, sarkin Kano shi ne imam, shi ne alƙali, shi ne sarki. To sarkin Kano Ibrahim Dabo ya ga abubuwa sun yi masa yawa, ya ga ya kamata a yi imani daban, a yi alƙali daban. Shi ne a lokacin aka ɗauki shi babban kakanmu aka yi masa imamu Kano. Cikin wannan zuriya ta mu alhamdulillah ba da su hadi ba mun samu wanda kake limamin Kano, limamin Kano har zuwa na yanzu mun samu limamai tabbas. Mun samu direct kari wanda kake gidan da kaji sun ci uku, mun samu manyan hakimai guda uku biyu na uku akwai kakanni na guda uku. Wannan shi ne matsayinmu, kuma zamantowar abin alfahari ne mai martaba sarkin Kano na yanzu jika ne a wajen kwana huɗu da tsakanin su da shi. Mahaifiyar mai babban yaƙi, mahaifiyar sarki mai babban yaƙi ta je ta yi barka ta sa ranar 27 ga watan Julai 1961. Ta koma gida ta haifi sarkin Kano na yanzu ranar 31 ga watan Julai 1961. Alhamdulillah kowa ya san yadda limantaba sarkin Kano na yanzu ya samu kokariya wajen ilimi na zamani da kuma na addini musamman da yake shaida wanda ke wajen mahaifiyarsa. Shi ma abu da ya gano ce, saboda haka muna ƙara godiya da Allah da ya rubuta mu ku farko da shi wannan zuriya tare da fatan Allah Ubangiji ya karfafa mu tsaya kan abin da magabatanmu suka dasa mana, shi ne mu koya 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 ba mu da wani abu banda harkar magana. Muna gode wa Allah ba tare da bata lokaci ba godiya ga mutane tare da sa albarka da waɗannan ‘ya’ya namu masu karatu da masu yin hidima. Muna ƙara godiya ga Allah, ƙara godiya kuma ya ƙara yi mana jango gabaninmu. Allah Ubangiji ya musu jango, ya tare mana mutuncinmu, Allah ya tare mana addininmu, ya tare mana garuruwanmu da iyalanmu. Mun gode kwarai da ka Allah kuma ya maimaita mu, ba ka maimaita mu ba kullum ka tun ka yi rayuwa ga ni sa da kullum ka ta da Allah ya maimaita mu da ka ba ka da ka ba ka arewa ana da kusa da kai mai amma kullum mutum yana buri ya sabbi wani lokacin da ya rayu. Allah ya kafa ƙarshen da kyawun ƙarshe kuma ba mu rayuwa da tabbatacciya kyakkyawa ga gobe da kyawun. Allah ya ba mu akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba mu akan wanda kullum malaiku za su musu shaida akan sun tsaya sun kankane kitabu da sunna. Amin. Kuma yana da mutum da ke godiya Allah wani zai ba mu alheri ba sauri ne mutu ba kullum ya kamata ko kuma ake a wannan zuwa magana da ta ce.
والسلام.
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
Allah ya saka da alkhairi kafin mu rufe da addu'a ana tunatarwa kan lokacin sallar Idi insha Allah zai zama to karfe 8 da rabi lokacin sallar Idi randa Idin ya kama ko talata ko laraba karfe 8 da rabi insha Allah nan a filin sukuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر يا رب العالمين واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا واجعلنا يا ربنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من أهل شفاعة القرآن والصيام. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا به يا رب العالمين. اللهم ارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم جاز المحسنين في هذا الشهر بالإحسان يا رب العالمين. اللهم جاز من أحسن إلينا في هذا المسجد وفي هذا المجلس الكريم بالإحسان إحسانا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين وجعلنا من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سلم وسلام وأمن وأمان وعافية ورضوان يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق القائمين بالصلوات في هذه المجالس يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من المقبولين. اللهم وفق المعتكفين. اللهم تقبل منهم اعتكافهم. اللهم تقبل منهم اعتكافهم يا رب العالمين واجعلهم ممن وفق لإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأحينا يا ربنا جميعا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من حوضه وأدخلنا الجنة بشفاعته وارزقنا مرافقته في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساءهم وعلماءهم يا رب العالمين. اللهم وفق أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم اجعلهم مباركين أينما كانوا ووجههم للخير حيثما توجهوا. اللهم وسع علينا الأرزاق واجعلنا من الشاكرين وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.